Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Dan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci a karo na biyu daga nan masallacin fa'ida ake cewa ko ba da yake ba fa'ida bace kuma yanzu amma dai ta ce suna
masallacin baba majidai
to masallacin baba majidai daga nan ya suna na anguwa jari daga anguwa yan gayu ne jari gayu to daga anguwar majidai a cikin garin Giyade a jihar Bauchi Najeriya muna daren Litinin ko daren talata wanda shine daren 16 ga watan Zulhijja shekarar hijira 1447 daidai da lissafin 1 ga watan June 2026 mun hadu a wannan majalisi mai albarka don yi majunan mu nasiha da tunatarwa dan uwa Malam Isa Datti jazakallahu khairan yayi mana nasiha a cikin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mishi alkhairi dama kuma abinda ake so da wurare irin waɗannan wato masallatai shine a raya su da ambaton Allah fi buyutin adina Allah an turfa wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bihi wal asali rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillahi wa aqamis salat zuwa ƙarshen ayoyi abinda Allah yake so da masallatai shine a ɗaukaka ginansu a mutunta su a darajta su a nesanta su daga duk wani abu na rashin kirki ko rashin daraja kuma a raya su da ambaton Allah ambaton Allah din ya kama tun daga kan sallolin farilla karatuntuka wa'azuzi darussa da duk wani abu da zai yi a kullum karamu da duk wani abu da zai ku kaji baya yi da duk wani abu wanda zai amfani musulmi saboda idan ana so masallaci ya zama an ci moriyarsa yadda ya kamata to kada a takaitu kawai akan yin sallah kar mu zama cewa kawai sai dai mu haɗu a masallaci mu yi sallah kawai mu watsi idan an san kiran wata sallah mu sake dawowa mu sake yin sallah mu sake watsewa saboda ga muna yin sallolin kawai babu wani tasiri da ake gani domin Allah madaukakin sarki yayi umarni da a raya su da abubuwa ne da yawa za mu kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya raya masallacinsa ne da abubuwa mabambanta masallaci shine wurin ibada shine wurin tattaunawa shine wurin tsara ko da za a tafi yaki ana ake tsara khutba ake tsara plan da strategy anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mitin da manyan sahabban shi da Allah ya umarce shi yake ce mishi wa shawurun fil amr anan ake zama ayi sulhu na mas'alolin musulmi sura ka wannan masallaci tun kwanakin baya da Allah ya kawo ni wata tafiya da zama gaisa da yan uwa masu kula da masallacin nan su comrade albarka an ce ya je azare ko da sauran salaji gashi nan sai abin ya bin sha'awa yadda na ga masallacin nan da irin yadda na ga mutane suna kokari wajen ibada a wajen da kuma raya shi gaskiya abin ya bani sha'awa sosai har na yi musu alƙawarin cewa da ran Allah ya bani dama zan zo na yi wata ƴar nasiha takaitacciya a nan shi ne Allah ya bamu wannan dama ni da ɗan uwana Malam Isa Allah ya saka mishi alkhairi to abinda ya tattauna a kai ya isa ma a ce kawai a tashi haka so da ya yi mana nasiha gurgudan hali da abin da ke cikin wannan hadisi na Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu amma dama su hadisai kamar yadda malamin mu Ashaq Albani zari yake faɗa yace hadisi shi kamar crude oil kamar danyen man fetur ne komai akwai a ciki kayan albarka ne iri daban-daban yadda ka san saniya da ake cewa nagge dadi goma to haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da wannan haske da albarka yanzu tattaunawa wanda yayi da za a sake ɗaukan wani fage kuma ko wani babi sai ka je kuma sababbin fa'idoji a cikin hadisin dukkanin mu nan na shaida ni daga kaina kuma ina fatan kuma kun shaida cewa mun ji abubuwa masu fa'idantawa da albarka a cikin tattaunawarsa. Muna fatan Allah ya ba shi ladan tattauna wannan, kuma ya ba mu ladan saurare, kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ya ambata. Muna so na dan ƙara wasu abubuwa kaɗan a cikin waɗannan maganganu nashi, kafin lokaci ya ƙure sai mu yi addu'a insha Allah. Hadisin da ya farko kamar yadda ya ambata, hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-Mustadrak. Haka nan kuma al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani a littafin Mu'jam al-Awsat shi ma ya ruwaito shi, da wasu malamai daban-daban wanda ba sai an tsawaita ba. Al-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin yana daga cikin malaman da suka inganta shi. Kafin shi akwai al-Munziri a cikin littafin sa at-Targhib wa at-Tarhib, wanda yake cewa rawahu at-Tabarani wa isnaduhu hasan. Za ku ji mala ya ambaci Sayyidul Jami, wanda littafin Al-Sheikh al-Albani. Wannan hadithi ya zo daga sahabi Sahal ibn Sa'ad as-Sa'i. Sahabi ne cikin mutanen garin Madina, yana cikin ƴan yara cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi sahabi ne, babansa ma sahabi ne. Yana ba da labari da kansa, ya ce shahidtu al-mutala'ilaini wa ana waladun saghirun, ko a wata riwaya wa ana ibn khamsin, yace akan idona aka yi wannan case na mata da miji da suka yi tsinaniya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kisar mutumin da yace ya kama matarsa da kwarto, ya kasa kawo shaidu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a maka bulala, yace wallahi ba zai yi mun bulala ba. Shin Allah ya saukar da aya walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum, akai zo akai wannan zaman ta tsire wa kanta kafa hudu, ta ce ƙarya yake kafa hudu, ta tsire wa kanta na biyar. Shi kuma yace ba haka bane, yace in ƙarya ne Allah ya fushi da shi. Wannan da yake sa doguwa kan muftara ga asalin maudu'in, yace to shi yana wajen akan, amma yana yaro ƙarami dan shekara biyar mai hazaka zai iya tana abin da ya faru. To da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yaro shi ya fashi yana cikin yara masu ƙananan shekaru, amma ya daɗe a duniya sai da ya shekara kusan 100, babu ƴan kaɗan. Hasali ma a cikin sahabbai mutanen garin Madina shi ne na ƙarshen mutuwa a Madina, ya mutu shekara ta 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. To shi ne mai riwaya wannan hadisi, Allah ya ƙara masa yarda, Allah ya gafarta masa. Wannan hadisi kamar yadda muka ji, mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam shi ne ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan saƙo a matsayin nasiha ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai aka gabatar da ita ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kuma shi ya gabatar mana. Dama kuma Jibril malamin sai allamahu shadidul quwa, kaga Allah ya ce wannan ne tsananin ƙarfi shi ya karantar da shi, kaga malamin sai. Daga cikin aikin malami ko akwai nasiha ga ɗalibansa, wato ya dinga gaya musu maganganu da za su amfane su, ya dinga nuna musu take-taken da ake bi a ci nasarar rayuwa duniya da lahira. Wannan shi ne daga cikin aikin malami murabbi, ba wai kawai ya koya mana ta da baki da fasara kadai ba, ya bar mu kuma kowa ya abin da ya ga dama da rayuwarsa. A'a, malami yana daga cikin aikinsa ya dinga shiryatar da ɗalibai, yana nuna musu rayuwa, yana nuna musu darsa da yadda ya kamata a more ma rayuwa ta yi albarka, a samu tsira duniya da lahira. Saboda haka malaminsa Jibril alayhi salatu wassalam shi ne ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman dan ya kawo mishi wannan saƙo na waɗannan wasiyoyi waɗanda mu ake nufi da su ba shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga an ce ya nemi gafara Allah, ko ya nemi tuba Allah, ko ya ji tsoron Allah, to malamai suna cewa ana yi ne dan mu mutane mu ji. Wato in ya zama ne shi da Allah ya gafarta masa, shi da Allah ya bashi shugabancin duniya da lahira, shi da bayi da wata matsala, Allah ya umarce shi da ka tuba, ka ji tsoron Allah, ka tsaye da sallah, ka yi kaza, to da mu ake kin nin babu aula ne, ina abin da bashi yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. saboda ka dauka wannan wasiyar da kai ake wannan jan kunnan da ni ake da mu ake yi gabaki da mu to kuma mutumin kirki mu'mini shine wanda idan ya ji nasiha za ta amfane shi Allah ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi shi wa'azi yana amfana mu'minin dan kan kaga ana maka wa'azi zuciyarka na yin laushi halayyarka suna gyaruwa to akwai alamar hayin zuciyarka rayayya ce mai imani idan ku kaga cewa zuciyarka ba ta raurawa hankalinka baya tashi baka dawowa cikin hayyacinka ko an yi hudu ba ko an yi wa'azi kana nan yadda kake jiya yau to wannan akwai abin tsoro ta yi zuciyarka kore tana da tsatsa kalla barrana ala qulubi tai zuciyarka busasshiya ce irin wanda Allah yake cewa fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa ko wataƙila kaman dutse ne aw ashadd qaswa ko matafi bushewa kai da dutse kaga duka wannan zakatan kuma guda biyu matattun zakata ne abin neman tsari daga gare su daga wurin Allah Allah ka tsare mu daga mutuwar zuciya sai ka jama din da muka ci za a yi fadakarwa ko za a yi wa'azi ya kamata mu bude kunnuwanmu kuma mu wa kanmu nasiha duk abin da muka ji an fada kar mu dauka wai yanzu ana challenge din mu ne ko ana mana buga zana ko ana aibata mu a mu gyara tunda ba sunan mu aka kira ba ko addireshin mu ko aka faɗi cewa wani dan guri kaza ko wani mai hali kaza an faɗi halayyar ne tunda kan mai wa'azi da masu saurare da ƴan social media da ƴan committee kowa kawai ya je gyara shine kawai zaman lafiyar ko baka da lokacin da ya dace ka gyara kamar yadda da kake da ranka da lafiyarka idan lokaci ya kure idan rayuwa ta yi nisa idan ka zo ga ka ga mutuwa lokacin ba babu da mutuwa falawla idza balagat alhulquma wa antum hina idhin tanzuruna wa naru aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ga lokacin babu a lokaci ya kure to kada Allah ya sa lokaci ya kure mana ba mu tuba za mu ga a cikin gabobin hadisin akwai nasihohi muhimmai da aka yi mana nasiha ta farko ita ce game da duniya da mutuwa ishma shi'ita fa innaka mayyitun ce na farko ko ka rayu iya tsawon rayuwar da kake ganin zaka iya amma fa ka sani cewa komin tsawon rayuwarka ƙarshe mutuwa ce babu wani tsawon ran da zaka yi ka wuce mutuwa babu wata dabara ko lafiya ko wadata ko ƙarfin mulki ko ƙarfin fada aji ko yawan dangi ko taron likitoci da za su hana ka mutuwa kamar da Allah yake cewa tarji'una in kuntum sadiqin in kun isa ku dawo da idan mutum ya halarto mutuwa ta halarto masa ga dangi ga ƴan uwa ga likitoci ga masoya ga ƙwararru amma ina duk abin da ma za su ba shi a lokacin ko wata dabara da rasi ba za ta ƙara mishi bai ba sai ƙara kusanta da shi zuwa ga ajali in ka ga mutum ne mutu ba kawai to ajalin shi ne mai zuwa amma ba wata dabara da ɗan adam yake ita wannan ya daga cikin yadda Allah ya yi maganin kowa duk in ka je ka kalli makabarta in ka tsaya ka ɗau izira za ka ga cewa duk wani mutum da ka sani irin mutumin da kake sha'awa ina ma ka samu irin matsayinsa to akwai shi a makabartar idan ilimi ne za ka samu wanda ya yi ilimin da ka so a ce ina ma ka kai irin iliminsa idan arziki ne za ka samu wani waje wanda ka so ka fatan ina ma a ce ka samu irin arzikinsa idan sarauta ce idan dabara ce idan iya magana ne idan kyan halitta ne idan yawan dangi ne kai duk wani abu in tsawon rai ne wani wanda da ana ganin mutuwa kamar ta manta shi wani ya dade shuru shuru bashi da lafiya masu lafiya suna ta mutuwa suna barin sa wani lokaci a dinga cewa ka duba wani da yana kwance yau shekara kaza ko wata kaza amma wani lafiyar sa ya mutu to kowane irin mutum ne ka ji kawai ta ga irin kamar sa mutuwa bata kyale shi bata kyale shi don sarauta ba bata kyale shi dan wadata ba bata kyale shi dan yawan ƴan uwa da dangi ko dan karfin sa ko dan lafiyar sa ko dan karancin shekarun sa a ce dan yaro ne bata kyale shi ba dattijo ne bata kyale shi ba namiji ne bata kyale shi ba wace ce bata kyale shi ba saboda babu wanda zaka kyale wannan abu ne da Allah ya riga ya sa shi hatamiyan ga ɗan adam, kuma shi ne abin da ke jirkita dukkan dadin duniyar nan. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake taki mata take yace mata hadimul ladati, duk wani jin dadin duniya da aka shirya idan aka tuna akwai mutuwa ba sai a gaba wani jin dadi ba. Mutum nawa ne sai san da suka fara tashan samun duniya sai duniya ta musu sai mutuwa ta musu kafaya. Wani ya gina gida bai ma shiga ba, wani ya amarya bai ma tare da ita ba, wani ya samu manyan kuɗaɗe ko ya samu wani matsayi ko yana ko lokaci yayi jam'iyyarsu ta kafa gwamnati duk ba ruwan mutuwa. Saboda ita tana da ta kware wajen rikita wa mutane duniyarsu. Kamar da wani hikima yake cewa mutuwa gogaggiya ce, ƙwararriya ce akan rikita ma masu jin daɗin duniya da dadinsu. Kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya horo ya ce to mu yawaita tunata, domin yawan tunata yana rage mana shagala da duniya. Shi ko shagala da duniya babu hanyar bata ka masa. Allah ka sa mu cika da imani. Mallam ya ja mana ayoyi da yawa wanda sun wadatar kullu nafsin ra'ikatul maut, cikin Ali Ibrahim innaka mayyitun wa innahum mayyitun, cikin Zumar da ire-iren su ya ja mana su. Bari mana ishara zuwa ga wani hadisi dake cikin Sahih Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, da yake ba mu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu cewa Allah ya aiko mala'ikan mutuwa ya je gurin annabin Allah Musa alaihi salam ya kira su. Mala'ikan mutuwa da ya zo kawai sai shi gurin annabin Musa babu sallama, kuma a lokacin ya bayyana a sura ta dan adam, annabin Musa yana ganin shi ya mare shi har ya ji mai ciwa ido. Mala'ikan nan ya koma gurin Allah madaukakin sarki, Allah ya fi shi sanin abin da ya faru. Kamar da aka yi je kai rahoto ya ce ya Allah ka tura ni gun wani bawa naka wanda baya son mutuwa, haka ya kira Annabi Musa ce innaka arsaltani ila abdin la yuridu al-mauta, haka ya fasara baya son mutuwa. Sai Allah ya sa aka gyara masa gidansa, sannan ya ce ka koma irji ilai, ka je gun Annabi Musa ka ce masa ya samu bijimin sa idan bai san mutuwa yanzu, ya samu bijimin sa ya taba ya sa hannunsa taba hannunsa akai, iya yawan gashin da tafin hannunsa ya taba kowane gashi da ya shekara za a kirga. Wataƙila bai taba gashi hala wajen 300 a yi hala ko wataƙila in ka taba abin nan sani a haka fiye da haka to mu kadara ma 500 ce kowane gashi da ya shekara za a kara masa rayuwarsa in yana so. Wannan saboda Annabi Musa na hannun damar Allah ne, kalimun lahi ne Allah ya ba shi wannan damar. Ba na jin akwai wani wannan damar yadda ya cuta ba wanda zai ce ko da daga bai mutum ko sai Annabi Musa ce to a tambayi mun Allah mahalicci na ya Allah bayan tsawon shekarun kuma sai mene, Allah ya ce sai mutuwa mana duk da yadda nake son ka Annabi Musa ba zan kyale ka ba. Annabi ya ce Allah yana cikin hadisul kursi babu abinda Allah yake zo zai zo aikatawa ya dinga jin kamar yayi ko ya bari kamar daukar ran bawansa mumini. Allah yace yakrahul maut wa akrahu masa'atu, bawa na bai san mutuwa ni kuma ba na son na cutar da shi. Sai yace wala budda min al maut, amma dole sai a mutu. Annabi Musa da aka ce mishi daga nan kuma sai mutuwa, sai ce to indai haka ne ba na bukatar wannan tsawon shekarun kawai na yadda yanzu ma ɗauki raina, amma na neman alfaba guda ɗaya a bannin na tashi daga nan inda nake na shiga Baitul Maqdis Falastini kenan in na shiga wajen a ɗauki raina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana shiga da kamar inda zaka ɗauki dutse ka wurga sai aka ɗauki ransa. Ma'ana tsawon rayuwa bai hana mutuwa, wayo dabara ilimi taka tsantsan kai wai dan boko ko comrade wanda baka cin kaza sai mun ji hana mutuwa. Yawan ganin likita da zuwa check up bai hana mutuwa, lafiya ba ta hana mutuwa, me yake hana mutuwa? Kawai ajali, haka Larabawa suke cewa ba abin da ke hana ka mutuwa sai ajali, shine kawai ke hana mutuwa ran da kuma yazo shikenan. To ana so ko da shi mu dinga tuna wannan a matsayin muhimmin sakon rayuwa cewa mutuwa fa ko mun tsawon rayuwa ba za ta kyale ka ba haka bawa ya dinga wannan tunanin kullum ishma shi ita fa innaka bayyitu me ya kamata mumini yayi kenan yayi tanaji dan abin da ke bayan mutuwa domin shine tabbas saboda Allah yake cewa man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at Allah yake cewa man kana yarju liqa'a Rabbi fa li'amal amalan salihan aiki nagari shine kawai zai cece mu daga abin da ke bayan mutuwa Allah ka sa mu tsira sallallahu alaihi wasallam yace wa ahdib man shita ka kaunaci wanda ka so fa innaka mufariqu zaka rabu da shi dama dai a dabi'a dan adam dole yana da mutanen da yake kaunarsu kauna ta dabi'a kauna ta jinsi kauna ta kamantakkeniya da halayya iri daban-daban ɗan uwa iyaye ƴaƴa matan aure mazajen aure abokan sana'a abokan harka iyayen gida duk waɗannan mutanen da kake rayuwa cikin su kana kaunar su to baka sani fa wannan kaunar da kake musu to iya nan duniya ce in ba dan Allah bace to matsala ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adun ila al-muttaqin masoya juna ranar al-kiyama za su zama abokan gaban juna in ba su juna su dan Allah ba haka waɗannan mutanen da za ka rayu da su ka kaunace su dan Allah ka san cewa za ka rabu da su a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamaci abu uku suna raka shi kabarinsa da iyalansa da dukiyarsa da aikinsa waɗannan masoya da dukiya da za su dawo aikin shi kuma shine abokin zamansa to kaga kenan a aiki shine abokin zamanka da zai rabuwa da kai to shi ya kamata ka kula da shi idan mutum ya shiga cikin kabarinsa bayan an gama mishi tambayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutumin kirki ne zai ga wani matashin saurayi kyakkyawa mai kyakkyawan kama ya zo ya mishi sallama ya samu ya zauna sai ce kai kuma kai waye kai ni ban san ka ba a duniya amma gashi kamar ka kama ce mai kyau fuskar ka fuska ce mai albarka kanshin sura ka kanshi ne mai kyau me ya kawo ka nan sai ce innama ana amaluka ni ne aikinka na zo don in taya ka sai da maka kewar zaman kabarin nan to wannan aikin shine abokin zamansa shine abokin firarsa har ranar da za a tashi alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yake cewa irin wannan mutumin akwai wanda duk tsawon shekarun da yayi a kabari to kawai zai ga kamar baccin safe ne wanda ango yake ka annama yanamu nawmatal arus ango ya je ya sallah asubahi ya dawo ya danyi baccin nan kafin a gama mishi abin kai ko dan wannan bacci haka mai dadi ko zaka tashi kai ko ka ci gaba da harkar ka to duk tsawon shekarun da mutum ya kabari zai ga kaman iya wannan lokacin wanda yake kafiri ko munafiki ko mutum banza Allah ka tsare mu shi kuma zai ga wani mutum mai mummunar kama mai ban tsoro mai tashin hankali mara kyan gani ya zo mishi cikin razani cika kuma waye fuskar ka fuska ce mara kyau da ban san ka ban san daga yadda kake ba sai ce ni ne aikin ka mummuna da kake aikata kuma na zo don na ƙara kuntata ma zaman ka a nan wajen ai ko a ko mai sunan wurin da ya sada suke police station kaje yawwa idan kana zuwa police station misali yanzu ka je da wani ke sun kaga irin mutumin da ka sani ko ya kama da irin mutanen ku ko kai masa yaran da kake ji ka ji ya amsa za ka dan ji sauki a kan ka ji ka ga da inya mara yanya misali afuwan ya tsaya akwai inya mara nan ya ku ka kuma hausa kawai kake ji ko ka je kai ka ga duka ba sa din yaran da kake ba su da irin addinin ka ba su da irin jinsin ka sai ka ji wata wahsha sai ka ji wani tsoro to haka ko da sa ka aka yi asal sai ga duk mutanen sallar kowa da tarbin shi ko kowa da qur'anin sa suna ta ambatan Allah ji a to wannan sallar mutanen kirki da aka wuce inda za ka ji ku ka ga taron ƴan iska ne wanda ganin su kasa wannan tsofin dilolin kwaya da barayi da ƴan fashi kai kuma tsotsaye kake cikinsu ya za ka ji tashin hankali za ka ji tashin hankali sama da wanda kake a ciki so za ka aiki jama'a wanda za ka abinda za ka ba da muhimmanci a kan shi shine aikinka wanda ba za ka rabu da shi ba har sai ya tsallaka da kai sarari amma masoya da ƴan uwa waɗannan za ka rabu da su watan sanal ahibbatu ba'da ashr kwana 10 da aka ki cewa in ba baka 10 ka fa manta da ni kuma kamar da malai ya faɗa rightly akwai wanda tun anan duniya ne ma za ka rabu da su mata kana kaunarta ta kika ko kana tsananin santa a ki baka ita ko wata harka ta ka ta rayuwa ta lalace ko asace abun hawanka ko danka wanda kake kauna ya mutu akwai mutanen da suka shiga cikin wata sadma ko a kwace maka wani makaminka tinuwa ta kare ka sauka duk wani yana cikin rabuwa da masoyinka to ba kowa ne yake iya jure irin wannan ba a cikin malamai bayin Allah ana karanta tarihi zaka ji labarin malami wanda daga mutuwar matarsa ne ya surubuci wani daga mutuwar ɗansa wani daga aka raba shi da wani makaminsa wani daga an cire shi a limanci wani daga kudin hannunsa sun kare ko irin wannan zamani kawai a waye gari gwamnati ce din na sake commissiononi to wannan commissioner daga nashi ka ji kwana biyu kawai ya iya rike kici yana director yana commissioner yana farmsec yana kaza kawai a ce an sauke shi an mai retire irin yadda ake da yanzu ƴan siyasa yanda suke do and undo iyasar ransu to mutum da ke zuciya na sa sai ka kawai ya lalace wani ma zuciya ta buga ya mutu to dama duk mukamin da zaka rike da duk mutumin da zaka zauna da shi da abin da kake yi ka kwana da shirin cewa yana da iyaka yana da lokacin rabuwarka da shi ko rabuwarka da shi ko rabo shi da kai to wannan idan ka dauki wannan matakin to zaka samu sauki a cikin damuwar da za ta biyo baya damuwa ba za ta wuce irin ta dabi'a da kowa yake ji ta wuce ba sai haka mu'mini ya kula da wannan ya kula da ambaton Allah ya kula da ainihin wato lahirar sa fiye da duniyarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai da hukumu wa amal ma shi ita ho fa innaka majzim bi ka aikata aikin da ka ga dama amma ka sani ba za a yi maka sakamako wato in ka aikata fa man ya'mal miskala dharratin khairan yara wa man ya'mal miskala dharratin sharran yara laysa bi amaliyikum wala amali ahlil kitab Allah ya ce man ya'mal su'an yujza bi cikin suratul nisa zuwa karshen aya da yayin man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ya ce falanuhayyannahu hayatan tayyiba zai rayuwa mai kyau wala najziyannahum ahsana ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu da yayin su da yawa ba sai an tafasara ba Allah ya ce wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlam kun tsoron ran da za ku rabu da Allah sannan abai wa kowa abin da ya aikata kuma ba za a cuci kowa ba Allah baya zalunci ya rubuta wa kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa jibril ya ce mini wa alam anna sharafal mu'min fi qiyamil layl ku qiyamuhu bil layl mu'mini idan ya rasa waɗancan abubuwan da duniya ya rasa masoya ko ya rasa mukaminsa to Allah ya bashi wata dama ta samun wata daraja madawwamiya ita ce ta hanyar sallar dare tashi ayi ibada cikin dare Allah ya yaba mu masu sallar dare Allah ya jibince su Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun cikin sajada Allah ya ce mutanen da suke janye cikin su daga bakwanci cikin dare su tashi su yi ibada suna neman abin da ke wurin Allah suna jin tsoron Allah suna kwadayin abin da ke wurin sa na lada kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su Allah ya ce ba wanda ya san iya abin da muka tsandar musu Allah ne kadai sai abin da ya tsandar musu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum abinda aka kore musu min qurrati a'yun na abin da zai sa idan su ya sani ba wanda ya sani Allah ya bar wa kai so da irin wannan yafi dadi yafi ba da surprise wato duk bayan abin da ka san ambata na aljanna to su suna da wani karin abin da ba ambata yana cikin fiha ma la ainu ra'at Allah yake saboda aikin da suke aikatawa Allah yake kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfir wanda ba sa yin bacci sai kadan cikin dare sannan kuma da asbahi su dinga neman gafara Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi qiyamul layli ba ji ba gani har Aisha take cewa nisa ba za ka bari haka ba saboda ya gode wa Allah kuma duk bayin Allah da aka san su da daraja a duniya cikin malamai da salihan bayi zaka samu su a tarihi kiyamul layl yana daga cikin wato asara ga mai rai a ce kullun ko da yaushe bayi da aiki sai dai bacci yanamu kaljifati yana bacci kamar gawa wani ma zai baccin har kuma ya rasa ma sallar asuba bai wuturi ba bai asuba ba waliyahu billah Allah ka bare mu haka mumini zai koya wa kansa duk shi yayi to tafi kenan sura gaba ne ku Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Tirmidhi yana cewa alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'abus salihin ina horonku da sallar dare al'adar mutanen kirki ne yake cewa da'abus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun anil athar dabi'ar mutanen kirki ne gabaninku sannan yana kusantar da ku ga Allah ubangijinku yana sa a gafarta muku zanubanku kuma yana hana ku aikata laifuka gaba ta karshe shine wa isuhu darajar dan adam musulmi istigna'uhu 'anil nas ka gujewa abun mutane babu abin da ke sa bawa ya wulakanta kamar sa ido akan abun mutane manzo Allah sai sai ya ce daga cikin abubuwa guda uku da za su baka rayuwa mai kyau na farko tsayi da ibadar sallah na biyu karka dinga fadan maganar da gobe za ka zo kana neman a yafe maka ko kana neman uzuri irin da yanzu tare suke mutum ya suruce gobe ko ya fito ya ce ya kareta kanshi annabi ya hana tunci na uku kuma sai ya ce kuma ka cire ranka daga abin da ke ji mutane ko dan uwanka ne ko mijinki ne ko matarka ce ko wani wanda kake ganin wai kun taso tare yanzu Allah ya bashi in kana son ka ji sauki a zuciyarka ko ka dauka kamar baka da kowa irin shi kawai ka nema wurin Allah wanda duk Allah ya taimake shi saboda wannan dabi'a ko ya huta da duniya da jama'a babu abin da ke sa mana bakin ciki da hasada da damuwa da kita da alkaba'i kamar kwadayin abin da ke hannun mawadatin cikin su kuma yi zuga daga nan kawai kamar su zama su kananan alloli su kawai mutane wulakanci wallahi da zaka kokari ka sa kanka wannan dabi'a kawai ka ce bari in hakura da abun hannun wani tunda dai ba mai kirki bane shi ka huta in ya baka ka karba in bai baka ba karka doke shi wannan zai sa mutane za su kaunace ka mutane za su ga darajar ka annabi ya ce sai na gura ku nur habban tazdad hubban ka dinga ziyartar mutane kadan kadan kanka yawaita zuwa gidajensu kana haka za su kaunace ka yana daga cikin cutar da masu kuɗi suka fama da ita babu kamar malayan bace wannan babu kamar razani da tsoron ganin wanda yake rubon su da ganin wayarsa duk mai arziki wannan ita ce babbar cutar sa babbar damuwar sa idan kai ne roko ne ko mai neman dan maula ne kai ko dan kwaram ne kai to babu cutar da take damun sa kamar ya ganka ko ya ji labarin da kanin zuwa ko ya daga waya ya ga sunanka a screen din sa babu damuwa kamar wannan daka kullum ma zai iya maka wata rana da ya gani sallah wannan nauyi ko kwadai ta Allah ne ke kyautu Allah ya san ta korawa mutane a baka da kajiya kuma a cutar da abin nan ka mutunci ka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba cikin hadisin Bukhari da Muslim wasu mutane cikin mutanen Madina suka roke shi kana ba a roƙon shi hana aka roke shi ya bayar suka sake roƙon shi ya bayar suka sake roƙon shi ya bayar to sai ya ji damuwar yadda suke da kwadayi da yawa sai yake cewa ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum wallahi duk abin da nake da shi na arziki ba zan hana ku shi ba amma dai ku sani wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah to wanda ya kame daga roko da kwadayi Allah zai bashi wadatar zuci wa man yastaghni wanda ya nemi wadata a wurin Allah yughnihi Allah Allah zai wadata shi wa man yatasabbar wanda yayi hakuri da talaucin sa yusabbiruhu Allah Allah zai bashi hakurin wa ma uqiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu kyautar da Allah zai maka da takai darajar da wadatar Allah ya baka kyautar hakuri idan Allah baka kyautar hakuri da talauci hakuri da rashi sai ya baka kyautar da tafi ta masu arziki alherin da kake ciki abin masu arziki idan kai mai hakuri kuma arzikin da in aka cire mishi wadatar zuci to yafi talaka ma wahala a rayuwa yana ta wahala yana ta wahala yana son arzikin ya karu yana son ya kara alkin tashi kuma bai iya ma shiga cikin mutane saboda tsoron kar a tambaye shi akwai wanda gidansa ma bai iya shiga ya fira da kuma mata sai sun kwanta bacci zai je sallala kamar barawo ya bacci saboda kar sun kasa tambaye shi gari na waye waye kara fita ta kaga wannan yana cikin bala'i kai da kake da hakuri ka fishi wadata kuma waɗannan wasu yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu yayin ne masu girma kwarai da gaske kuma dukkanin mu zamu iya mu ƙara tuntuntuni a cikin su mu dinga alakanta su da rayuwar mu da yadda muke da abubuwan da suke kaiwa su kawo za su taimaka mana sosai wajen gyara abubuwa da yawa da muke ciki na kurakurai ko sakaci ko gazawa irin ta dan adam ta yau da gobe a lokaci ya kure kada wato zancen ya zama an fara manta farkon sa ko kuma a samu malal dan adam yana da malal akan zance in yayi yawa ko kuma karshe ya mantar da shi farko ina ganin babu laifi mu saurara a nan insha Allah bunda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu ladan sa ya kuma ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya kare mu da ilimi mai albarka ya sanya mana wadata ya sa mu gama lafiya ya jika magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmi ya sa mu cika da imani وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته